Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Wasu jami'an Amurka sun ce ana shirin kaddamar da bada wani tallafi na tsawon lokaci ga kasashen Ivory Coast, Benin da Togo, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda har-haren mayaka masu ikirarin jihadi a yankin kasashen Sahel suke kokarin fantsama zuwa sauran yankunan yammacin Afirka da ke gabar teku. Yayin ganawa da kamfanin dillancin labarai na AFP, jami'an sun ce samun tallafin yammacin duniya na da mahimmanci, musamman wajen takawa sojojin hayar Rasha da ake kira Wagner Birki, waɗanda ke kutsa kai zuwa yankunan da ke fama da rikici a yankin na Sahel, ciki har da Mali, inda suka haɗa kai da sojojin ƙasar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara Ghana a watan da ya gabata, a wani mataki da Amurka ke ɗauka na samun gurbi a nahiyar ta Afirka, inda ta alƙawarin dala Amurka miliyan 100 cikin shekaru 10 domin a dasa matakan daƙile ayyukan ta'addanci a ƙasashen yammacin Afirka da ke gabar teku. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau sun ce suna duba yiwuwar samun ƙarin tallafi ga ƙasashen don yaƙi da ayyukan na ta'addanci. An kwarmata wasu takardun da ke ɗauke da dabarun yaƙi masu nasaba da Ukraine, mallakin Amurka da ƙungiyar tsaro ta NATO a shafukan sada zumunta. Lamarin da ya sa hukumomin Washington ke ta faɗi tashin ganin an cire su a shafukan ciki har da Twitter. Sai dai jami'ai a Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine, sun ce akwai buƙatar a yi hattara saboda Rasha ta sauya wasu bayanai a takardun a wani yunkuri na yin rufa-rufa kan iya adadin dakarunta da suka mutu, inda suka ƙara adadin dakarun Ukraine da aka halaka a yaƙin. Daga cikin bayanan da ke kunshe a takardun, akwai taswirar da ke nuna inda dakaru da makaman Ukraine suke tun daga ranar 1 ga watan Maris, abin da ke nuni da cewa daga ranar aka wallafa bayanan a shafukan na sada zumunta. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya faɗa wa muryar Amurka cewa sabanin yadda wasu rahotanni suka nuna ba kaddamar da bincike kan lamarin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rotani na cewa ya zuwa yammacin jiya Juma'a, ƙura ta lafa a faɗan da ya ɓarke tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan sa kai a kan iyakar Lebanon da yankin zirin Gaza. Tun da farko, dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama a yankin na zirin Gaza da Lebanon, a wani mataki na mai da martani kan wani harin roka da aka kai yankinsu, harin da gwamnatin Isra'ila ta ɗora alaki a kan mayakan ƙungiyar Hamas. Sassautawar da faɗan yi ya sa an samu kwanciyar hankali kan fargabar yiwuwar kazancewar faɗa tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Sai dai bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata biyu 'yan uwan juna sun rasa rayukansu a yankin Isra'ila, sannan mahaifinsu ta jikkata a harin bindiga da aka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Yahudawa suka kama wuri suka zauna, inda sojoji ke kokarin farautar maharan. Ƙungiyar Hamas ta Falastinu, wacce ke riƙe da ikon yankin Gaza, ta yaba da harin, amma bata fito fili ta ɗauki alaki ba. Rahotanni sun ce an gudanar da sallar tarawih a ranar Juma'a lami lafiya a masallacin Kudus, inda rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da musulmi da ke ibada a farkon makon nan. Tuhumar da wata kotun gundumar Manhattan ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu laifuka 34 ta haifar da rashin tabbas kan zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwambar baɗi a Amurka. Trump, wanda a bara ya ayyana shirinsa na sake neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican, ya fuskanci tuhume-tuhume a farkon makon nan kan sauya bayanan hada-hadar kasuwancinsa domin ya ɓoye sunansa a wata badaƙalar zargin biyan wata mata mai fitowa a fina-finan batsa gabanin zaben 2016.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na kuma an tashi lafiya,
lafiya kalau alheri. Ya wurin naku
lafiya kalau. Makon da ya shige nake cewa me ya dauki hankalinka, sai kuma a cikin wannan makon kai ka zama ganau.
Gaskiya na ji fa ido na kan ya bani, kuma na shaida wa mutane abin da na gano.
Me ka gano ne me?
Ai ba magana. Wato a haraban kotu ne, wato jama'a ne suka cika makil
inda aka je makon ga wanda bai san bai tare mu
abinda muke nufi, wato da tsohon shugaban America Trump ya bayyana a gaban kotu kenan.
A wannan makon
wato da aka kama shi akan zargin da ake mai na bada wani kuɗin toshiya ga wasu mutane domin su rufa mai asiri akan wata mu'amala da suka taba samu a baya da shi. To jama'a gaskiya sun fito, kuma zan iya ce miki magoya bayan su suka fi yawa. Suna cewa wannan ba gaskiya ake mai ba, ana tsangwamai shi ne, ana mai bita da kullin siyasa ne da sauransu. Wannan shi ne abinda mutane suke faɗa. Sannan kuma aka samu wasu kuma da suke ganin cewa ai ba wanda ya fi ƙarfin doka, ya yi abubuwa marasa kyau. So lokaci ne ya kai da ya kamata a nuna mai bai fi ƙarfin doka ba a gurfanin da shi. Sannan kuma ga 'yan sanda, jami'an tsaro da aka zuba
kamar
su kusan jama'an.
Wato baba, abin da ya dauki hankali wannan dai kamar yadda kowa yake fada abu ne ya zama na tarihi.
Haka
to sai a siyasance, kamar yadda kace magoya bayan Trump din na har yanzu suna da yawa.
So
dan bayanai na nuni da cewa ma a cikin makon da dai aka fitar da sanarwar tuhumar shi, to a cikin kwanakin nan kafin ranar zai bayyana a kotun nan, sun tara miliyan 7 a ofishin yakin neman zaben shi, dan mutane suna ta bada gudunmuwa tsayawar shi takara. To sai dai abinda mutane suka yi ta tambaya da muka yi ta bayani da za mu so su, idan akwai mai neman ƙarin bayani zai iya zuwa ma a shafinmu na internet domin mun yi ta bayanai dangane da wannan shari'a. Ana bayyana cewa yana iya yiwuwa ya dauki shekara daya kafin a wannan, wato ana bayyana cewa na daya dai wannan tuhuma ta sun ba za ta hana shi tsayawa takara ba a doka, a bisa doka babu inda aka ce a cikin doka domin an tuhume ka da laifi, kai ko ma an same ka da laifi an hana ka tsayawa takarar shugaban kasa, babu a cikin dokar su kawo yanzu babu wani abu kamar haka,
idan ba abin da zai hana shi
kenan. Yawwa kana ana magana cewa koda ya je prisoner a cikin prisoner ba zai yi tsayawa takara, kuma in ba wani abun ba kamar yanda ake cewa shi duk abin da ake kyautu ake tunanin cewa zai kada shi baya kada shi, maimakon ya kada shi sai kara miki kwargini.
Kwargini haka ne fa shekarar 2019 na aka.
Yawwa aka ce ba za a iya kauda zaton cewa yana ma personal a zabe shi shugaban kasa ba. To sai dai baba bayanan da suke bayyanawa shi ne idan ya je personal misali aka daure shi shekaru hudu. To shekaru hudun nan zai yi shi da jami'an tsaro a ciki saboda shugaban kasa ne. To yana da wannan
ya zai iya je taron majalisar ɗinkin duniya. Na'am.
Na gaba wannan. Ai ko wannan aiki da wuya
gaskiya
irin wannan aiki da abinisa ake aiki da shugabanni akwai ranar da akwai
kada mulki a kurkuku
a ce kai kana yawo da shugaban kasa kana jin dadin jiji kana jin dadin iya kana jin dadin din da kuka je abin nan sai kuma a zo a ce
ka je ka taya shi zama a gidan ka so
Aiko za a yi ta.
Gaskiya.
Kaga kamar sarakunan gargajiya ne a ce akwai al'ada da idan za a binne sarki. Za a binne shi da ko bayi ne ko kuma ma'aikatan. Akwai ma'aikatan.
A ce za a ga murabusin sarki yankunta dama.
Zan jan ido kenan.
Gaskiya.
Kai, a sarki goma zamani goma, an dare aka ce za a ga zamani yayi
yayi.
To Allah ya kyautata karshen mu, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya, da mu da masu saurare duka.
Amin subha amin.
Yawwa, to baba bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da abokiyar aikinmu Zainab Babaji domin auren kananta. Yusuf Tanko da amaryarsu Rejoice John za a daura wannan auren ne baba ranar 10 ga watan Afrilu da karfe 10 na safe a majami'ar Kocin Millennium Quarters daura da makarantar horon 'yan sanda da ke Yalwa Bauchi. To Allah ya ba da ikon zuwa, Allah ya sa an yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin.
Gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Ahmadu manajan Bauchi Karofin Madaki wanda yake gaida sarkin yakin Bauchi Alhaji Aliyu Yakubu Lame da ke gumau a ƙaramar hukumar Turo, sai sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame da uban Doman Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu, sai Hajiya Halima Yari a gidan yarin Bauchi da Zainab Muhammad Sabitu mai gabatar da shirin likita da ke garin Bauchi, sai Hajara Muhammad Gidado wato Haju ɗar Fulani da Alhaji Muhammad Gidado, sai Alhaji Fantani da Babawa Musa Yashi da kuma mai unguwan bayan bata a garin Bauchi wato Alhaji Tanko Ibrahim da Comrade Ismaila Ali, da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwa daga Abubakar Salisu Arikini Potescom jihar Yobe Nigeria, wanda yake so a mika mashi gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga Hamisu Henry Potescom da Usman Shitu Mahuta, sai Aminu Adamu Malam Maduri da Sani Gulle Kampala Malam Maduri, sai Sadi Energy Tendari Potescom da Suleiman Adamu da Yusuf Muhammad JKM, sai Iliyasu Abubakar IKD Potescom da Gambo Barau Potescom da Isa Lawal Girgin da daukacin al'umma garin Potescom baki daya. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dalhatu Manjos Godir Samaru Bostop Zaria, wanda yake so a mika miki gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Yusuf Laiki Samaru Bostop da Alhaji Badaru Mai Gwanjo na Madina Yahaya da kar kasar Senegal da Alhaji Ma'azu Jaza Direktan Kamfanin Farmers Escort Samaru, sai Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalolo da Injiniya Muhammad Usman shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari, sai Honorable Sa'idu Ibrahim Nailo Gobir da ɗan majalisa mai wakiltar Sabon Birni Kudu da Walin Samaru Zaria da Alhaji Kabiru Kasuwar Dare da Ahmed Usman Tungan Makiri jihar Niger, sai Sardaunan Samaru Zari Alhaji Bello Sa'idu da kuma dukkan membobin su na kungiyar Samaru Peace and Unity. Wato sai ka ce nan gwamma kamar shi da Hatu Man Jones gobe din nan bai san waɗansu mutane ba, sai waɗannan duk lokacin da ya aiko da saƙo ya kasu kenan, tatsu ne giza ba ta wuce kofi
da ma Ahmadu manaja shi ma ɗin.
Wato ina zaman su sauran mutanen nan sun ji gaisuwa da nan gaba za a jingine su, ba su da sabbin waɗanda za su sada zumunci.
To
bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci daga Musa Malam Shindu Kazawai Niger. Wayannan duka sun aiko da sakon nan ne ta hanyar sada zumunta WhatsApp a lambar nan da muka sanar, amma kamar yadda muka ce da waɗanda suke aikowa ta hanyar email su dai waɗannan mutanen, da wanda suka aiko ta wannan WhatsApp ɗin suraye ɗaya ne. To daga yanzu za mu ringa idan sunayen za a tankaɗe da rere ko. To wannan ta halin Musa Malam Indu Gazawai Nijar ne yake so a gaida mishi Salisu Madatai, to haka ma da Ali Sarkin Yakin Nima Ghana da Gabo Kazawai, sai Babaye Mai Shayi Kazawai da Ibrahim Manzozo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa, da fatan an sha ruwa lafiya. Sai dai da yanzu da safe ne ko ba a sha ba tukuna
an ci sahur lafiya.
Yawwa, wata an ci sahur lafiya.
Yawwa. Yanzu kuma sai gaisuwa a bari huce ta fito daga Alhaji Papa Angola, shugaban kungiyar masu gabatar da shirye-shiryen Hausa a kasar Ghana ta Mumpak. Ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga daukacin al'umma ko kuma mambobi na wannan kungiya, kama ya ce daga Abdulwahab Jawando na Marhaba FM kuma da ke aiki a Gaskiya TV, da Muhammad Aminu Mai Gaskiya da ke aiki a Zuriya FM a Kumasi, sai kuma Asamau Ashir Bawa mai aiki a Hijira TV, da Baba Jamal Ali shahararren mawakin nan wanda ya yi bukin ranar haihuwarsa a shekaran jiya ranar Alhamis kenan, da kuma Hajiya Hafsat Kadir English na Marhaba FM, da Hajiya Aisha Obatampa na Vibe FM, da Hamza Adam na Zuriya FM a Kumasi, kuma wakilin sashen Hausa da Murya Amurka. Yace ina gaida Kamal Yusha, wato Kamal Production kenan na Gaskiya TV, da Hajiya Lami Babyface na Vibe FM, sai kuma Alhaji Salu Sha'ibu Sadauki mai gabatar da shirye-shirye akan Gaskiya TV, da Alhaji Ibrahim Sani Dara, shahararren dan jaridar nan da ya taba aiki da BBC sashin Ingilishi, da kuma Hajiya Jamilatu Jamjam na Radio wato Alpha Radio a Kumasi, da Hajiya Ummul Khair Jafar na Gaskiya TV, da Malam Isa Abbas Mai Rago, da Alhaji Aminu Mai Lafiya da Zuriya FM, da sauran duk ma'aikata da masu gabatar da shirye-shirye a cikin harshen Hausa a kasar Ghana. Chairman Papa Angola yake yana gaishe ku baki daya, da kuma babban limamin kasar Ghana National Chief Imam kenan Sheikh Usman Nusha rubutu. Papa Angola yake da fatan an yi sahur lafiya, kuma Allah karba muna ibadun mu.
To amin suma amin baba, kamar kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa.
Ko kadan.
Sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe, gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga lawali gwamnati Tumburku da Muhammad Ahmed Usman kungan makeri, sai Alhaji Basiru Tudun Wada Bena da Muhammadu Sidi Tudun Wada, sai Yahoo Step Boy Tudun Wada da Daudu Shidu da Kadiru Danda da Dan Juma Makeri Ayu Dan Bakwarwa, sai Ibrahim Dawa'a garin Rairai da Adamu Yaro Mai Bakon Duniya, sai Malam Boyi Mai Rimaye Bena da Buwai Mijin ƴar kura a garin Munhaye. Kai lalle ka
lalle ka ƴar kura
wannan garuwa da sanin ka ko da oga sake dan Umaru, da fatan sun sha ruwa lafiya, to da fatan su ma sun yi sahur lafiya ko. Sai a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin girgir Alhaji Muhammadu Kurso da mai girma Senator Ibrahim Lawan Sardo nan Bade, da Alhaji Hamisu Mai Kayan Miya Gashuwa, sai Alhaji Gambo Ringim Gashuwa da Ismaila A Imam Gashuwa da shugaba Tanimu BBC Mai Hula Kusfa Zaria, sai Umar Baban Yahaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar da Tukur Harka Rijau, sai Isuhun Dila Faki da Gali Siraju Faki da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Bala Usman Karasuwa, da fatar an tashi lafiya.
Kinin maza daban da mata, sabon kiɗa sabon zamani.
Kana kyauta da zan kana kakkada kai da wannan waka ta Rashida. Waka Rashida ta rada ka
wannan kuwa, ai malam ta yi kokari.
Waka Rashida ta rada ka yawato baba, yau labarin da zan kai ka zan baka da Taraba zan kai ka.
To
da Taraba zan kai ka mawasu kudin nama. Wai a jihar Taraba ne na Gombe?
Na'am.
Abokan wasan su ne suke musu tsaya. Wai a jihar Taraba masu kiwo suna wani suna da garke, aka yi kiwon akuya ta yi girma ta yi girma ta yi girma, sai wannan akuya kuma wata rana aka tashi da rashin ta'a maciji ya cije ta.
Ko
da baci biya ci ya sare akuyar sai ta mutu sai kafin a ce ku kawo ka ku kawo ka
ina ta ba kun ji lahira
su kuma su kalli wannan akuya da kanin a yadda akuyar nan asara ce sai wasu suka dauke yanto kuke suka ce sai kin lama akuyar shike nan da aka sai aka zo aka duba aka dubi macijin da ya sare ta aka ce aiko macijin nan da ya sare ta tunda dai daga tsara macijin nan ta mutu to ko shakka babu macijin nan yana da daki saboda haka duk wanda ya ci nama shi ma mutuwa zai yi to shike nan sai suka ce to sun aka tsaya turko turko baba
ana neman dabara
ana so a ci ba ana tsoron mutuwa
haka
sai an kawo sai aka ce to wani ya ce to ai dabara da za a yi shine ga kare na a yanki naman
a ba shi a gani
idan kare na ya ci ya mutu an san cewa
akwai dabi a jikin haka
yawa akwai dabi in kuma bai mutu ba to lafiya lau shike nan kowa ya amince yace aka ko wannan cikin dabara sai aka yanki nama aka ba kare kare yugo ya cinye nama ya tafi kawai can yana ta wasan shi aka yi ta kallon kare aka yi ta kallon kare aka kare ya ya shi shi ga harkar shi kawai yana ta wasa aka ce
ba matsala
ba lafiya lau aka yayyace nama kusan mutum a gidin baba suka ci naman nan ana cin naman nan an zauna ana hira kawai shi aka juya shi aka kakkare yana
ya fara shure shure
yana hakira ya kakkare shure shure ya mutu ya mutu ya mutu baba mutane sama da yake cin naman
Yesu garza ya azubici
wannan ya kalli wannan sai gudu baba kowa sai gudu to ko gudu mutuwa ake yi ko kuma ka ta a zauna na yi mutuwa kan ko sai
gaskiya sai su ruga a guje zuwa asibiti wadda
na kana cikin wadannan kan
ka ci da manya
za ka yi
zan yi gaskiya za a je turai za a je turai da ta je asibiti ai
kai za ku zuwa gaskiya ba kare lokaci na ba shiga cikin shi ba kuma kawai daga sun ba sun ga kare ya ci gaba da wasa suka ce ah lafiya
ba sun ci ga kwadayi ne ba akuya ta wuce ba za ku yi hakuri ba
an yi ta ba za ku yi hakuri ba suka ce yau ka shi ne za a shiga cikin shi wanda na ba ta ga malama jini na daga mana adinta bin da aka tilis mujaburki da yanzu a madadin
baba ya kuma ke yi
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci idan yamma ta yi a sha ruwa lafiya ba tun da safe ba da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.